والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه أجمعين. باي هكا يوم قوام أسأل بركة نوان مسلاتي مسلاتي أبو هريرة لكينا قبوة أتكين برنان تاريا أبوجا يو أمبا من تابا منا شار يو أشرون كمال يو منا أشرون قوتن شعبان هجرة النبي صلى الله عليه وآله وسلم ده غرم مكة زوا مدينة شكرا تدبو ليا داري حدود أربعين ده شدة وان ده يكي ديدي ده أشرين ده شاترة غوتن بيو شكرا تدبو بيو ده أشرين ده ديار ميلادية الله يساكا وفو أكرمك الله ده ده شبرو بيسا يا الله يساكا أكرمك الله ده الخيري يا أي بياني ما سمتكر مهم منشي كوهك أكسايا غسيا يا وداتر amma bi sai da akai sanarwa cewa kowa daga cikin mu zai dan fadi kalma ɗaya biyu la Allah Allah ya amfanar da ita shi yasa za a dan tofa abin da ya sawwaka kuma insha Allah za mu tafi a gwadaban da mallan ya doro karatun akai yayi mana nasiha mai girma akan abin da ya shafi tarbiya to yana cikin bayanan sa akwai gabobi guda uku da zan dan dora akai a takaice abu na farko mallan ya fadi wata gaba mai matukar muhimmanci shine cewa mu tarbiyantar da ƴaƴayenmu ko dan su yi mana addu'a bayan mun bar duniya kowa daga cikin mu zai koma zuwa ga Allah madaukakin sarki da yawa daga cikin iyayenmu ba sa duniya da yawa daga cikin waɗanda muka rayu da su a baya ba sa duniya sun koma ga Allah wato a takaice dai mutuwan nan tabbas ce babu makawa kuma dukkanin mu musulmi ne mun yi imani da Allah mun yi imani da cewa akwai sakamako sakamakon nan kuma mai kyau shine gidan aljanna ko kuma mummuna wanda shine gidan wuta Allah ya tsare mu sanan dukkaninmu mun yi imani cewa annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallama ya ambata mana a cikin hadisin sa tabbatacce cewa na daga cikin abubuwa da mutun zai bari na ayyuka da za su ci gaba da gudana bayan tafiyar sa wato bayan rasuwar sa shine ya bar da nagari yana yi masa addu'a awwaladin salihin yad'u lahu ya bar da nagari sai annabi sallallahu alaihi wa sallama ya ce da nagari to ya za ya samar da danagarin shine abin da mallan yayi magana akai a takaice wato sai ka samar da danagarin sannan zaka samu mai addu'a bayan ka rasu amma in baka yi kokari ba a rayuwarka ta duniya ka kyankyashe danagari to kada ka sa ran addu'a to kuma mun san yadda kabari yake da duhu mun san yadda kabari yake da kunci mun san yadda tashin hankali da firgicin kabari ba a magana hadisi ya tabbata a cikin littafin al-musnad na al-imamu ahmad ibn hanbal wanda in ka tattara hanyoyin sa hadisi ne wanda za a kira shi hasanul li ghairihi kamar yadda malaman hadisi suke fada kyakkyawa ne ta hanyar marawa wasu hadisai da wasu shawahid annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallama yaje an yi wata janaiza bayan an binne gawan nan a cikin kabari sai annabi sallallahu alaihi wasallam yazo ya tsugunna a ko ya zauna a gefen wannan kabari sai sun kuyar da kansa har yasa wani abu kamar kara yana dan lakutar kasa yana lakutar kasa can kuma sai hawaye sai hawaye hawaye yayi ta zuba daga idanuwan sa masu albarka har sai da ya jika kasar dake wajen kamar yadda marwayin hadisin yake fada mana hatta ballatara me yake nuna mana yawan hawayen daga nan sai ya juyo sai ya dubi sahabbai dake tare da shi yace ya ikhwani ya ku ƴan uwana limithli hadha fa'iddu ko dan misalin wannan abin da kuke gani karamin rami ne a cikin kasa wanda ko juyi mutum ba zai iya yi ba ga ba ventilation in kai mai jin zafi ne in kai mara san duhu ne babu sola babu wutar lantarki babu torch light to ko dan wannan rayanar ayi tanadi ayi shiri a shirya to kaga kai shirin ka tanadi da wanda zai ma addu'a kana cikin kabarinka zai ma addu'a Allah ya dube ka yi ma rahama to amma ya zamu kyankishe dan shine ta hanyar yin tarbiya ta gari in an ce kuma tarbiya ta gari ba shine siya wa yaro kaya ba ba shine ya sashi a makarantar zamani mai tsada ba ba shine yi mar abin da yake so na tanadin mar abinci da gidan sauro ne kar ya taba shi daga bai da lafiya aje a kai shi asibiti ana rawar jiki eh wannan kana gina gangar jikin sa ne tarbiya ruhiyya tarbiyar zuciyarsa ita ce babbar tarbiya nawa nawa ne suka kai makura wajen yi wa ƴaƴayensu abubuwan da suke so na gata wajen kyautata wajen kwanciyarsu da kyautata toilet nasu da kyautata kayan da za su sa da ba su abinci mai gina jiki da gudar da su da nisantar da su daga dukkanin wani abu da zai cuce su to amma sai yaran suka taso ba bisa tarbiya ta gari ba suka zama yawa iyayen halaka kai kuma basu zamto iyaye na gari wanda zasu yi addu'a amsa ba ko ma san iyayen su yi musu addu'a kaga wannan yake nuna mana yake fassara mana tarbiya ta ruhi ta zuciya wato ka tarbiyatar da iyayenka tarbiya ta addini ita kuma tarbiya addini tsotsuwarta inda ake tatsota masadir nata shine alqur'ani da sunnar manzon Allah sallallahu alaihi wasallama dukkanin wata tarbiya ba ta fita daga nan ko kana karanta wasu motivational books ko littafin turawa ko kaza kaga wani abu mai kyau to asalin sa yana cikin alqur'ani daga can suka kwaikwayo daga can suka dauko dan haka zaka gina danka ne tarbiya ta addini to wannan sai ya gangaro da mu mallan yayi mana wata dajiya mai matukar muhimmanci shine cusawa ƴaƴayen mu kaunar addini da kuma girmama ma abota addini wato malaman su ina yaro zai samu karatu ina zai samu karatu mai albarka mai amfani bai san darajar ya sayyadin sa da yake karantar da shi littafin Allah alqur'ani ba ina yaro zai samu albarka yayi karatun addini ya fahimce shi alhalin ya wulakanta ko ya rena malamin sa da yake karantar da shi hadisi yana ce makkala rasulullahi sallallahu alaihi wasallam annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce ba zai taba yiwa ba Allah madaukakin sarki da kansa shi ya halicce mu rayuwar mu baki daya a hannun sa take shine abin bauta mu bayi ne masu rauni masu gajiyawa amma Allah da kansa yana girmama malamai Allah yana darajta malamai ayoyi da dama ba akan wannan za a yi magana ba daga nan sai ka dau lokaci mai tsayi kana lissafo ayoyin alqur'ani da suke nuna darajar malamai Allah ya ce kul hal yastawi alladhina ya'lamuna wal ladina la ya'lamun mu tsaya akan wannan kadai wai kace musu ya Muhammad ka tambaye su za a iya daidaita masu ilimi da waɗanda ba su da ilimi wanda ilimin da ake faɗa anan shine ilimin alqur'ani da sunna ilimin addini dan duk inda kaji Allah ya yabi ilimi a cikin alqur'ani ko ya yabi malamai to ana nufin malaman addini ba malaman masana duniya da sauran al'amuran duniya ba wannan shi da abinda al-Hafiz Ibn Hajar al-Asqalani ya karrara da yana sharhin hadisin man yuridillahu bihi khairan yufaqihu fi din a cikin bakandamin littafin Fathul Bari dan haka duk inda aka yaban ilimi a cikin alqur'ani domin ilimin duniya ilimi ne na banza zaka tafi ka bar shi wanda ma ba komai ba a gurin Allah yana da shi kafiri kenan wanda yake wa Allah ilhadi ma yake cewa ba Allah sai Allah ya bashi sanin engineering ko ya bashi sanin technology duk ga sunan waɗanda suke da technology in duniyar menene su kafirai ne to wannan ya isa ya nuna ma daraja ilimi Allah ne yake cewa manzon Allah sama ya gaya wa al'umma wai da mahaddacin alqur'anin nan da ya sayyidin nan mai dan tashi kafi yana ce da ajjal labiya sa amma sai alqur'ani aka sai hadisi zaka daidaita shi da wani katan Allah ko katan kaza mai katuwar mota amma fa ko ne ba face a kyakkyawa ba iyar ku u kyakkyawa shine fa tambayar kul ka gaya musu hal yastawi shin za a daidaita su a'a amsar ita ce a'a to a ƙarshe Allah ya ce inna ma yatadhakkaru ulul albab masu hankali ne suke ganewa wanda abin da ake nunawa shine in dai kana da hankali hankalinka yana kan saiti to dole zaka girmama ma abocin addini dole zaka girmama malami ba zaka yi mai gani-gani ba hatta ɗan fulanin daji a zamanin da irin su turji din nan da muke ji muke jin labari suna kama mutane suna kashe su ko suna musu fashi wallahi suna girmama malaman addini su dauke su da daraja zan ba mu kissar babban malami Abul Muzaffar As-Sam'ani babban malami ne da ya rasu tun a karni na 5 bayan hijira ya rasu shekara ta 489 bayan hijira malami ne shakundum a fannin ilimin muka da dama yayi rubuce-rubuce daban-daban har ma ana kiransa da faqihu Khurasan masanin yankin Khurasan kamar kace masanin arewacin Najeriya dan masanin a fannin ilimi yana da tafai bakandamai al-intisar li ashabil hadith ar-radd ala al-qadariyya al-awsat fil khilaf al-burhan fil khilaf tafsirin qur'ani malami ne shakundum iya saninka wata rana yana kan hanya zai tafi aikin haji sai aka samu irin ƴan fulanan jajin nan sai suka sace shi sai suka shiga da shi jeji suka gudu da shi tun a lokacin da ana irin wannan sai suka mai da shi ma bawa yana musu hidima su aike shi yana musu kiwon raƙuman su da dabbobin su to wata ran shugaban su shi shugaban wannan ƴan fashin dajin sai yake so ya aurar da ƴarsa to da mun shi Abul Muzaffar As-Sam'ani ba shi kadai yake tafiya ba da ƴan jama'ar sa tare suka kama su yake so ya aurar da ƴarsa sai ya ce ka san addini yana da tasiri ga kowa ko shugaban kaza a cikin ƴan ta'adda in zai fara bayani sai ka je na a'udhu billahi minash shaitanir rajim kaza kaza dan ya nuna ma wai shi mai addini ne saboda haka sai ya ce to a shiga cikin gari a dan samu malamin addini da zai wa ƴan nan aure ah sai jama'a suka ce cikin wannan waɗanda aka kama suka ce haba ya za ka yi wannan kwadan kana tare da babban malami faqih Khurasan ai wannan shine Abul Muzaffar As-Sam'ani kaza kaza daman sun san sunan sa jinka yafi ganin ka amma ba san sha'ida ba daga nan wallahi sai kunya ta kama su suka rasa yadda za su yi suka gurfana a gaban sa suna ta bashi hakuri suna akarmuka Allahu wallahi ba mu san kai bane wallahi ba mu san kai bane a cikin kissar yace suka dauko maduduwar dukiya suka bani wallahi sukai sukai nake karba yace a lokacin sai nazo na daura musu aure nay khutbatul haja innal hamdalillah nahmaduhu nay larabci suna jin haka suka ƙara yadda suka kamba mani yace karshe sai da suka sa tawaga ta rako ne da makamai ta kawo ni har kusa da garin Makka da aikin hajjin da zan yi tarihin yana nan a cikin tarjuma sa a cikin littafin Siyaru Alamin Nubala na al-Imam az-Zahabi kaga ɗan fashin daji sun san darajar wa malami malamin addini ba komai aka ce musu ba fa ba cewa aka yi musu katan sarki bane katan attajiri ne ce musu aka yi malamin addini ne sai wannan yasa suka ji kunya suka yi nadamar abin da suka yi bar har suka dauko dukiya mai yawa suna so su bashi karshe suka yi marrakiya har izuwa garin Makka suka nemi yafiyar sa haka malamai suke a zamanin da ake mutunta su Isa ibn Yunus ɗaya ne daga cikin ɗaliban al-Imam al-A'mash Sulaiman ibn Mihran babban malami da ya rasu shekara ta 148 bayan hijira annabi sallallahu alaihi wa sallama kaga shekara 1200 da wani abu da suka gabata yake cewa wallahi tunda nake a duniya yana nan cikin littafin Hilatul Awliya wa Tabaqatul Asfiya na Abu Nu'aym al-Isfahani tunda nake a duniya ban taba ganin inda manyan masu kuɗi billionaires da manya-manyan sarakuna da masu fada aji da masu mulki suke rena kansu ba irin a majalisin A'mash yace kuma a lokacin matalauci ne yana da bukatar dukiyoyin su yana da bukatar kuɗi amma bai wulakanta kansa ba ya rike addini su kuma saboda wannan suna girmama shi kaga mai kuɗi ya sun koyar da kai baya so sa da kai ido da shi ba yana nuna shi ba shi kuma ko yana bin sa a baya yana kaza yana ci mai mutunci ko yaran gidansa suna ci mai mutunci a'a rena kansu suke yi a gaban sa har ila yau Abdurrahman ibn Halmala Harmala yana ba mu labari dangane da babban malamin nan cikin tabi'ai wanda ake mallakabi ma da sayyidut tabi'in sayyidut tabi'in sarki shugaban tabi'ai Sa'id ibn al-Musayyab wanda sirkin Abu Hurairah ne sahabin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam Abu Hurairah ya aura mai ƙissa shine yayin shekara 40 bai taba ganin ƙiyar wani ba a masallacin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam a garin Madina wato bai taba rasa sahun gaba ba tsawon shekara 40 a kowace sallah Abu Hurairah ya aura mai ƙissa to Abdurrahman ibn Harmala yake cewa wallahi a majalisin Sa'id ibn al-Musayyab mutane bayin Allah in za su yi tambayar addini sai sun nemi izinin sa kamar yadda ake neman izinin sarki yanzu wanda suka san darajar sarauta musamman sarauta irin ta da a ce kana so ka je ka ga sarkin Kano ko Lami dan Adamawa ko Shehun Barno ai jidali ne a gare ka ka nemi izini kai mai wata tambaya ko a baka dama ka shiga gunsa kana rawar jiki zaka shiga kana dare dare kana sunkuyar da kai muryar ka tana rawa to haka suke wa malaman su magabata kaga wannan din misalai ne da suke nuna mana me yadda ake girmama malamai ka koma can baya hatta zamanin sahabbai al-Imam al-Hakim a cikin littafin sa al-Mustadrak ya rawaito mana riwaya daga Amr ibn Dinar shi kuma yana bada labarin yadda wata rana Abdullah dan Abbas suka hadu da malamin sa Zaid ibn Thabit a wajen wata jana'iza Zaid ibn Thabit mun san shi matashi ne cikin sahabbai yana daga cikin lajina da suka tattare alqur'ani committee da suka rubuta mana wannan mushafin masanin ilimi shakundum mutum mai baiwa wanda Annabi sallallahu alaihi wasallam ya tura shi inda yaje koyo yaran mutanen nan a cikin kankanin lokaci din ba labarin shi ake ba to Abdullahi dan Abbas kuma mun san shi habrul umma imamul mufassirin wanda Annabi sallallahu alaihi wasallam ya yi addu'a Allahumma faqihhu fid din wa 'allimhu at-ta'wil kuma ahlul baiti tunda dan gidan al-Abbas dan Abdul Muttalib ne baffan manzon Allah sallallahu alaihi wasallama to an hadu a jana'iza bayan an gama jana'iza sai Zaid ibn Thabit ya taho zai hau abin hawan sa zai hau dokin sa sai Abdullahi dan Abbas ya taho a guje yana rike mallakafa kamar yanzu a ce yana buɗewa malamin sa mota zai shiga
sai zai gidin Sabit abin yayi mai nauyi yaga cewa ahlul bait ne ba shi Abdullahi bin Abbas sai ce tanahha ya ibn akhi da Allah matsa ka ban guri ya dan dagwana matsa dan Allah kauce a'a bashi bashi Abdullahi bin Abbas sai fada mar wannan kalman nassan haka yace yace haka za yusna'u bil ulama yace ai haka ake wa malamai haka ake girmama su haka ake mutunta su to kwana ma yake a kofar gidansa ya bacci wayar gari yake yayi asubanci amma ba zai iya kwankwasa kofa ba ko ya tura a taso man Zaidu in zai karatu a gunsa sai ya kwanta duk kura ta bune shi yana kwance har sai Zaidu ya fito ya ganshi a kofar gidansa ya tafada yace kana ahlul baiti kana haka yace ai ilimin nake wa to su malamai da ake girmamawa ba shakhsiyar su ba ba dan sun fito daga gari kaza ba ba dan shi dogo ne mai jiki kyakkyawa ba ba dan yana da mota kaza ba ne a'a saboda abinda Allah ya cusa mar akana alqur'ani da hadisi saboda Allah ne ya girmama shi Allah ne ya bashi wannan daraja dan haka mu girmama malamai in muna so ƴaƴan mu su dace da yi mana addu'a to sai sun zanto masu addini sai sun zanto nagari ba za su zanto nagari ba sai sun samu ilimin addini ba za su samu ilimin addini ba sai sun girmama malaman su sai sun mutunta su duk ilimin da ba a girmama malami ba aka wulakanta aka yi shakula ta bangaro da malami aka rena shi to ilimin baya albarka ko dan an same shi balle ma ba za a same ko da an same shi balle ba za a same shi ba Abu Salama ibn Abdurrahman ibn Auf yana daga cikin kasassabar da yayi wa kansa a wurin Abdullahi dan Abbas kenan da bai samu ilimin sa ba yana wasu tambayoyi na yawan gatsali da saurin yin tambaya da kwakule-kwakulen ilimi sai Abdullahi dan Abbas ya kiyasa karmar sakiyarin ilimi daga baya zo yana ta nadama saboda ƴan uwansa da suka tsaya suka yi ladabi suka kwantar da kai su kuma sun samu ilimin da mai yawa fiye da shi a wurin Abdullahi dan Abbas dan haka mu sawa ƴaƴayen mu ruhin addini da girman malaman su na addini fiye da malaman su na duniya su waɗannan duniya suke karantar da mu iyakaci ya karantar da shi ya gama secondary ya je ya ci jami'a ya tafi jami'a ya zama likita ko ya zama engineer ko pilot ko me so sai mai anya an gama kabari kuma yana jira thumma amatahu fa aqbara dole sai an mutu kuma sai an shiga kabari to anan kuma aikin su ya sayyadi ne zai zo anan kuma aikin su akramakallahu ne zai zo ba na sun sajjan bane ba da su wani bane aikin malamai ne zai zo anan mar rabbuka wa ma dinuka dai abin addini ne ayar alqur'ani hadisi sai malam yayi wata kuma magana wadda take ita ma mai matukar muhimmanci abinda ya shafi yi wa yaran mu addu'a dan su zanto yara nagari ya ba mu misalai daga cikin alqur'ani dadi akan haka mu duba mahaifiyar nan na Maryam alaiha salatu wassalam tun kafin ta haife ta take fata da sa ran za ta haifi ɗa namiji kuma ta sadaukar da shi yayi hidima a masallacin Allah Baitul Maqdis إذ قالت امرأة عمران رب إني نذرت لك ما في بطني محررا فتقبل مني إنك أنت السميع العليم تاذا كان مجزات هاي فاتشي ذات السدو كدشي تشعر شعري دزما أما صلى شينا إدما سي ألا ينفاشي ومجزات هاي فلما وضعتها قالت رب إني وضعتها أنثى والله أعلم بما وضعت وليس الذكر كالأنثى تشي وإني سميتها مريم ناسا يا مجسونا مريم سيتي الدعاء وإني أعيذها بك ya Allah ina neman mata tsarinka wa zurriyataha kai da zurriyarta ma min ash-shaytanir rajim daga shaytan wanda yake la'ananne korarre daga rahmar Allah shine annabi sallallahu alaihi wasallam yake gaya mana kamar yake cikin hadisin Abu Huraira cikin littafin Sahih Bukhari da Muslim yake cewa dukkanin wani dukkanin wani jariri da aka haife shi sai da shaytan ya muntsine shi ya tsurkune shi ya shafe shi in banda annabi Isa dan Maryam saboda mai addu'an nan tawa ta kakarsa kakarsa wannan kuna mana muhimmancin addu'a ga yaran mu tun kafin mu haifa tun an ga ciki Allah ka sa mai albarka ne Allah ka sa mai albarka ne ai kai mai addu'a bayan an haife shi ai mai addu'a haka annabi sallallahu alaihi wasallam yake yi wa al-Hasan da al-Husayn addu'a kamar yake cikin sunan Abu Abi Dawud yana cewa a'udhukuma bi kalimatin llahi tamma min kulli shaytanin wa hamma wa min kulli 'aynin lamma bayan ya gama musu sai yake babanku annabi Ibrahim yana gaya wa sahabbai haka yake wa Isma'ila da Ishaqa mala ya karanto mana to mu dage da yi musu addu'a al-Imamul Bukhari da muke gani babban malamin nan na hadisi wanda shine Imamul Muhaddithina shugaban duk masu hadisan duniya wanda littafin sa shine Asahhul Kutubi ba'da al-Qur'an mafi ingancin littafi bayan al-Qur'ani daga an yi magana sai a ce Sahih Bukhari ya tattara mana wasu littafan daban-daban ba lokacin ambatan sunayen su littafai da yawa kowa da ya san Imamul Bukhari in musulmi ne asalin sa makaho ne yana jariri yana yaro mahaifinsa ya rasu tun yana karami mahaifiyarsa ita ta dauki nauyi ta yi ta'addu'a akan sa wata rana kawai sai ta yi mafarki da annabi Ibrahim a cikin mafarkinta a ciki ake ce mata yake babar Bukhari Allah ya ba wa danki lafiya ya bude masa idansa ta sababin addu'arki tana tashi da asuba sai ta ga Imam al-Bukhari yana gani waral makanta ta tafi saboda mai addu'a ga danta dan haka mu tarbiyantar da iyayen mu akan addini mu kula da su sosai mu hadu tare da iyayen su mata mu ba su tarbiya ta addini da za su zamto ambassadors na gari domin aka samu tarbiya ne ta addini ni nayi wa dana kai kayi wa danka malam wani yayi wa dansa yan unguwa kaza sun yi yan gari kaza sun yi to sai a samu society mai kyau sai a rasa maciya amana sai a rasa yan a rasa karuwai a cikin al'umma a rasa barayi a rasa kaza saboda mai tarbiya ta inganta tarbiya ta yi kyau wannan sune manyan misalai da muke da su daga wasu malamai wanda akan haka zarrafe Rabi'atu ibn Abdurrahman Rabi'atu ar-Ra'i sunansa kenan babban malami ne a garin Madina a lokacin sa babu kamar sa shakundum ne malamin Imam Malik ne Imam Malik nan da muke ji ana cewa Malikiya Malikiya to Rabi'a malamin shi ne to Rabi'atu ibn Abdurrahman mahaifinsa ya fita yaki sai da ya shekara 27 baya Madina an neme shi an rasa har ake zaton ma to ai riga an kashe shi tun da jihadi ya fita to mahaifiyarsa ita ta dauki gabaran yi masa tarbiya to na daga cikin abin da nake so ne mana ishara anan la'alla galiban mai gida ya fi tafiya ya bar iyalinsa mata sai ga Allah jiwa ne ya rasu ya bar mata uku a cikin sanarwar ma sai ka ji an faɗa a rediyo ko a jarida ya bar mata biyu ya bar mata uku an mallan Salim ne ya rasu kuma mata ɗaya zai bari kuna ganin sa na gefen nan da ya daure ya kara dan a ce ya bar kaza amma Allah dan baka rasu ba sai kai aikin alheri mai yawa bayan gado saboda haka sai a ce ya rasu ya bar mata kaza to ku dage tun yanzu tunda ar-rijalu qawwamuna 'alan nisa gida da man waye rabbul bait uba shine da uwar da dan duk kai zaka dauke musu tarbiya to ka dage wajen tarbiyantar su tare da in ka tafi ka bar mahaifiya da yaranka to zaka dora akan haka ba za ta na gogoriyan gado ba tana kwadayin abin duniya sai an kula da abin da aka bar musu sai an yi kaza an zalunce su a ba su kuɗi ba ma ta aiwa mahaifinsu addu'a suke ba kaga wannan ba uwa ce ta garba wannan matsiyaciyar uwa ce to waɗannan da Rabi'a 20 shekara 27 mahaifinsa baya nan baya Madina mahaifiyar ta dage tana ta tarbiyantar da shi har ya zama babban malamin addini tun yana jariri kai tun kafin ma ana da cikin sa mahaifinsa ya tafi ana da cikin sa ma amma mahaifinsa ya dawo ya tada takatu yana shekara 27 ya haddace alqur'ani ya koyi ilimi kaga san barka tun da ya samu uwa ta gari kuma ya kula da ita Imam Malik shi ma haka ne mahaifiyarsa Aliya bintu Sharik ita take mai rawani ta sa mai kaya mai kyau tace idhab ila Rabi'a tace ka tafi gurin wannan Rabi'a din fa ta'allam min adabihi qabla ilmi kaje ka koyi ladabi da alheri a gunsa kafin ka ji yadda ake sauraron ilimi yadda ake wa malami kaji ita ma fa tana nuna ya girmama malami hatta yadda ake zama a majalisi sai an koya wa yaro yadda zai yi tambaya yadda zai kalli malami yadda zai kira sunansa yana cikin littafin tartibul madarik na al-qadi Iyad dai na kawo tarihi Imam Malik kawo wannan batifa mai kyau yadda mahaifiyarsa take masa Imam Shafi'i shi ma mahaifiyarsa Fatima al-Azdiya wata mace ce mai zaka'i mai ilimi tun yana yaro ya taso cikin maraici mahaifinsa ya riga ya rasu ita ta tarbiyance shi har ya zama Imam Shafi'i yanzu ka da yankin Malaysia da Indonesia da ire-iren nan guraren duk mazhabin Shafi'i suke bi kamar yadda muke bin Malikiya da ba a samu uwa ta garba da ba a yi tarbiya ta garba kana jin sunayen waɗannan manyan malama haka al-Imam Ahmad ibn Hanbal Imam Ahlus Sunna wal Jama'a mahaifiyarsa Safiya binti Abdul Malik Ash-Shaybaniya ita ta tarbiyance shi mahaifinsa ya rasu tun yana yaro yana karami yace ta sani haddace alqur'ani ina shekara 10 a duniya yana shekara 10 a duniya ya haddace alqur'ani shekara 10 da watanni yace da daddare kuma can gefin asuba zata tashi ni daga bacci lokacin kuma garin Bagada da yana da tsananin sanyi zata dumama min ruwa bayan ta dumama min ruwa zata samun kayana sannan sai ta kamo hannuna ta raka nan masallaci saboda duhun hanya sannan ta dawo sai gari ya waye ni kuma na dawo da kaina mahaifiyarsa Safiya ita take mar wannan yace yayin da na shekara 16 a rayuwata sai take ce min ka fita domin neman ilimin hadisi tace sadir fi talabil hadith, tafi kaje ka nemi ilimin hadisi. Fa inna safar fi talabil hadithi hijratun ila Allahil wahidil qahhar, tace je ka nemi ilimin hadisi domin hijira da yin tafiya domin bulaguro da nemi neman ilimin hadisi tamkar hijira ne zuwa ga Allah magwayi. Dan haka dukkanin waɗannan misalai ne akan tarbiya. Wallahi ba za mu ci nasara ba sai mun tarbiyantar da ƴaƴayenmu akan tarbiya ta addini. Wallahi ba za mu yi wa Allah wayo ba, wallahi ba za mu iya wa Allah wayo ba. Mu nuna misali tarbiyar yara a duniyan ce ita ce za ta ba mu mafita, ko shine mun haye mun cinye? A'a, ba za mu yi ma na dama ba sai muna kwanci a cikin kabari. Illawi anan yana can caji sun taja mai kai a kotu, in injiniya ne ko architect wani design ya bashi matsala, in likita ne yana can wani sadiri ya gasa mar'aya a hannu ya rasa yadda zai yi, ba zai tuna da kai ya ma wannan ba. Amma in makarancin alkur'ani ne yana zuwa masallaci sai yana turo da mashair irin abubuwa da kake kawo shi ya zo masallaci, da lokacin ma da ya fara hadda da yadda kake zauna da shi, kace mai kaza kace mai kaza, yana bude alkur'ani yana cewa baha ma anzalna alayka alqur'ana litashqa, sai hawaye, sai kwalla, sai ya tuno da mahaifinsa. Wallahi kullun ina fada a babin karatu ne ina tunawa da mahaifinmu yaro shekara 6 baya, tafsirin Ibnu Kathir, tafsirin Ibnu Jarir 90% na littafai na shi ya siya min. Daga na ga littafi ina so in nazo na gaya masa, sai ya ce ai kakanninka da malli mamai ne, aje a siyo. Ina so to irin in ina wasu abubuwan sai ina tuno da maganganunsa, kuma wallahi sai na mai addu'a duk san da na tuno sai na mai addu'a. Kaga me? Saboda tarbiyar addini mu ji tsoron Allah, mu sani cewa duniya mai karewa ce. Ana nan duk sai an rasa kowa a cikin masallacin nan yana kwance a cikin kabari, kuma sakamako gaskiya ne, alƙawarin Allah gaskiya ne, tabbas ne. Dan haka mu rike addini, mu tarbiyantar da ƴaƴayenmu, mu sanya su zanto nagari, su yi mana addu'a, mu samu rahmar Allah madaukakin sarki. Sannan mu girmama malaman addini. Ba za ka taba biyan malamin da ya karantar da danka Fatiha ba, wallahi ba za ka biya shi ba ko me kai masa a duniyan nan. Dan haka wata 50,000 in da kake bashi ko wata 100,000 da kake bashi, karka sa yana wulakanta ka. Wani labari wanda da shi zan rufe, wani yake zuwa yake gaya min abin takeici, yace yana zuwa yana yi wa yara lesson na alqur'ani da koya musu addu'o'in ismul muslim a gidan wani attajiri. Sai kasance sun yi fada ya kori mai gadin sa, to a irin inda ake driving din nan, inda ake parking space, anan ake sa kujeru su yi suwaye. To lokacin da zai zo irin karfe 4 na yamma akai wajen 6 ana yi shi, kuma lokacin wajen 5 yake dawowa ko kaza ko kaza. To yana dawowa sai ya horn, ai ya tsaya ya ta horn, ya horn ya fi sau 5. To wai so yake wannan ya sai ya din shi zai na zuwa yana bude mai gate, karshe dai dalilin rabuwar su kenan ya kore shi. Wai zai ta horn bai zo ya bude mai ba, haba alhaji daukar sa kai a matsayin mai gadi, daukar sa fa a matsayin ya koya wa ƴaƴanka alqur'ani, ya koya musu hadisi, ya koya musu addu'o'i da aka rawaito da aka samu a cikin hadisi da alqur'ani. Ina lalacewar mu ta kai muna yi wa ma'abota addini haka? To fitina za ta same mu, kuma gashi nan ma tana samun mu saboda wulakanta ma'abota addini. Kuma su ma ma'abota addini su rike kimar su, su rike girman su, su rike darajar su. Duk cikin mutane ba waɗanda suka fi su daraja, saboda su magada annabawa ne. Al ulama'u warasatul anbiya, malamai magada annabawa ne. Saboda me? Annabawa su suka fi kowa daraja, daga nan kuma sai malamai. Dan haka malami ya ji kimar sa, ya rike kimar sa koda bai da abin duniya, inda yaga za a wulakanta shi yana sauri. Amma mutum ya zuciya kaga shi ma sai ya je ya iyo ilimin nan, wanda sai ya je zai yi din zai ga wahalar da take cikin sa sosai, kuma lokaci ya riga ya kure. Dan haka mu girmama malaman addini, mu girmama addinin mu, mu yi wa ƴaƴayenmu tarbiya. Ayi hakuri da ƴan maganganun da nayi na tsawaita, abinda na faɗa ne daidai, Allah ya ba mu lada. Na kuskure kuma Allah ta'ala ya yafe mana. Allah ya saka wa waɗanda suka shirya wannan muhadara da alkhairi, waɗanda suka saurara Allah ya ba su ikon yin aiki da abinda aka ji. Allah kuma ya samu hada a gidan aljanna da mu da ku baki daya. Assalamu alaikum wa rahmatullah. Zan miƙa abin magana izuwa ga mutumin nan mai mata daya, Dr. Salim Usman.